sunana Khadija Sakir Suleiman, kuma ni ce mukaddashiyar babban komandan Hizba a matakin headquarter.
To gashi an sake kama murja kuma mutane suna ta korafin cewa an kama ta ba su da yawa su duba ne mata lafiya har yanzu ta ki sauyawa shin akwai yiwuwar cewa ta fi karfin hukuma ne?
A'a ba haka bane. Kowa ya riga san cewa kamar yadda yake tun daga bidaya shi mai girma zababban gwamna, mun gwamna ne da ya himmatu da tarbiyyar ƴaƴa musamman ƴaƴa mata. Wannan abu ya jawo hankalin sa yi wa babban komanda magana cewa a zo a tattauna da ita wannan baiwa Allah a ji me ya damuwar ta. Amma gwamna yana kula da ita ne kamar yadda yake kula da kowace irin mace, ya san ki, ya sani a matsayin mu ƴaƴa mata na Kano. To babban komanda bai yanke hukunci kai tsaye ba, sai ya ce to a fara a kirawo ta mai mata nasiha ta hanyar kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya sa strategist na wa'azi. Ya zo da ita nan da ita da ragowar duk yan TikTokers wanda aka san su da ayyuka kwatankwacin nata, duk da ba ita ce kamar most popular wadda tafi kowa fice. Mai girma babban komanda ya sa aka yi taro, aka girmama wa'annan ƴan TikTok, yayi musu nasiha gaba daya, sannan aka ba su kuɗin mota a lokacin da kuɗin data wadda su sa data a cikin wayoyin su, yayi musu nasiha da cewa mai girma gwamna ya ba shi albishir cewa idan dai suka nutsu kowanne aka ga nan da zuwa ƴan watanni sun gyara halayen su, su rubuto abubuwan da suke so ayi musu na taimakawa. To hasatan ita murja sai aka ware ta ma nata daban, muka kai ta office kamar ni da nake wakilta ban ran mata, muka je muka yi sallah. Malam yace in fara tambaya ta ni da ita ko da wani abu da take jin ba za ta iya faɗa mun ba, ba ta iya faɗa a gaban maza ba ni ta faɗa. Muka da ita kusan dai duk abin da aka sani din dai da ta saba cewa ba wani abu da ta kawo babba da take so. Muka zo gaban mai girma babban komanda Sheikh Malam Imam Aminu Ibrahim Daurawa, ya mata nasiha iyayi, ya ce mata to tafi sani tana da matsayi a cikin al'umma, duk da cewa ga yadda tarbiyyar ta lalace mai girma gwamna bai fushi da ita ba, ya ce a zo a ji me take so. Kuma shi ma babban komanda bai fushi da ita ba, a matsayinsa na komandan Hizba ya bi hanyoyi wanda suka dace ta hanyar yi mata wa'azi, ta zauna ta dan gaya masa wasu maganganu wanda gaskiya ba wasu wasu shahararrun dalili ba ne. Amma dai ta yi masa alkawari cewa in Allah ya yarda ba za ta sake yin wannan fasikanci ko ta yi batsa ko wani abu ba. Kuma alhamdulillah kamar yadda kika ce an sha kiranta, to kin ga dai wannan kiran shi aka yi, kuma aka yi mata zuru, aka zuba mata ido, to yanzu shine aka dau mataki na karshe wanda mai girma babban komanda ya bawa ƴan bangaren operation dama duba da korafe-korafe da mutanen unguwarsa suke yi. Aka zo aka je aka kawo ta, kuma aka hada da bangaren yanzu tunna mun samunan hukumar Hizba, sai mun tura Anthony General ta karkashin legal dinmu, ita kuma ta kai kotu, yanzu abin yana hannun alkalai, suna can suna yin kimanta shari'a.
To baya ga abin yana hannun alkalai, banda ita akwai ragowar ƴan TikTok kuma suna irin kalamai da abubuwan da bai dace ba, shin akwai wata hanya da suke tunanin za ku dakile ko za ku rage irin kalmomin batsa da bidiyoyi da zage-zagen da suke yi?
Babu shakka, kamar yadda aka sani hukumar Hizba hukuma ce da ta yi fice wajen umarni da kyakkyawan aiki wanda aka boye ba a yi, da kuma hani da mummunan aiki wanda aka fito da shi fili ana yi. Babu shakka abin da ya sa hukumar Hizba ta himmata akan TikTok, saboda yana ɗaya daga cikin babban inda ake yaɗa abubuwa na fasadi, wanda mun sani ko a ƙasar Turai sukan halarta abubuwa wanda suke haramu ne a musulunci, amma sukan haramta bayyana su. To mu damuwar mu anan bayyanawa. Kuma hukumar Hizba ta shirya tsaf domin tunkara duk wanda yake da irin hali na kamar murja ko makamancin haka, domin ta dakile abin da yake, kamar yadda na gaya miki lokacin da aka yi wancan taron, ai ba ita kadai aka kira ba, dukkan su ma aka kira, aka yi musu nasiha. Akwai hanyoyi da dama, misali na farko dama mun bi hanyoyin wa'azi
kuma muna ta yi mu ma mun bude shafukan mu a TikTok din nan muna saka bayanai na abubuwa da su ja hankalin mutane domin a rage sauraron su wata kila a ga na abubuwa wanda suke da za su taimaka wa mutum dan adam a rayuwar sa ta yau da gobe sannan a cikin hanyoyi mai girma babban komanda mun sani cewa yana da alakoki da manyan hukumomi da mukamai na matakai na gwamnati da har abin da ya shafi kasa da kasa mun sani wannan kamfani na TikToker akwai kasashe da dama da suka ma rufe a kasar su ba su yadda ba to babban komandan mu a shirye yake da bin hanyoyi ko ma in ce ya fara domin akwai shugaban shi bangare wanda ke MD nasu na nan gaba ɗaya na Najeriya sun fara tattaunawa da babban komanda akan wasu tsare-tsare da suke a tsakanin su wanda kai tsaye ba zan yi shishigin gaya miki cewa ga abubuwan ba wanda in ya kama ma babban komanda ya je Singapore domin daukar matakin da zai kare addinin musulunci da kuma mutuncin garin Kano da tsaftace shi duk za ku gani amma muna sa ran yanzu wannan mataki da aka dauka na ƙarshe akan murja na mata da kaita gaban babban alkali ya mata hukunci zai sa ragowar su shiga hankalin su tunda za su ga cewa ai a dama ga wanda suke danganta maganganu na ƙaryar kanzan kurege akan ita kaza tana da alaka sun ga yau gashi an dau mataki akan ta to ina tabbatarwa tunda dama an yi musu nasiha za a samu da yawa sun daina wanda kuma ba su daina ba kamar yadda nace miki a shirye ake za su ga matakan da za a dauka akan su.